ready to shibari, yeah.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata 20 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza, yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya saka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin, bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin 'yan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari.
Kanan labaran kenan a cikin shirin na yanzu. Za ku je da ofishin babban mai shari'a jihar Kano a arewacin Najeriya ya kudiri aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da ya sa wani alƙalin babban kotun shari'ar musulunci a jihar ta Kano ya ba da umarnin sakin matashiya Murja Kunya da aka zarga da yaɗa badala a kafar sadarwar zamani da hukumar Hizba ta gurfanar a gaban kulliya.
An kawo ta shi a wata a gidanmu ta kwana 14, 15 wata kuma kotun da ta kawo ta nemi tana son ta karba ba.
Sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani kamar kowace safiyar Talata. Yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya tare da Aliyu Mustapha Sokoto. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta kasa a jirgin lafiya ta Gaza da ke karkashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya wuce mutum 29,000. Sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari a Khan Yunis a jiya Litinin, wato birni mafi girma a kudancin Gaza, yayin da ƙasashe ke cibiyar saka fake a gwabza fada a cikin asir da ke birnin Khan Yunis, wanda hukumar lafiya ta duniya ta ce baya aiki a yanzu. Kan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin, bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da ma. Tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba, ko a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza. Amma harin baya-bayan nan shi ya fi muni. Rundunar sojan Amurka ta tsakiya ta faɗi cewa wani makami mai linzami guda ya taɓa jirgin ruwan Ruby ma, inda ya haddasa ɓarna har sai da ma'aikatan jirgin suka kira wayar neman ɗauki. Jirgin na Ruby ma yana tafiya ne ɗauke da tutar Belize, amma wanda ya yi masa rajista yana Birtaniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin 'yan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari. Mun riga mun sanya takunkumi, amma Amurka na duba wasu matakan, abinda Biden ya faɗawa manema labarai kenan a fadar White House. Tuni dama ya zargi shugaban Rasha Vladimir Putin da 'yan barandansa da hannu a mutuwar Navalny a makon da ya wuce. Mutuwar Navalny dai na zuwa ne a daidai lokacin da Biden ke kokarin ganin majalisar dokokin Amurka ta amince da kudirin kudin tallafi na dala biliyan 95 don kasashen Ukraine, Israila da Taiwan, yayin da 'yan adawa da yawa daga jam'iyyar Republican a majalisar ba sa goyon bayan kudirin.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu garzaya da ku ta daba tumbin giwa, wato jihar Kano a Najeriya. inda ofishin babban mai shari'a jihar ya kuduri aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da yasa wani alƙalin babbar kotun shari'a musulunci a jihar ya bada umarnin sakin matashiya murjiya kunya kamar da yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari ya aiko mana daga Kano.
A ranar Talata makon jiya ne hukumar ta Hizba ta gurfanar da murja kunya a gaban babbar kotun shari'ar musulunci ta Kano bayan da jami'an hukumar suka damke ta yunkurin jefa 'yan mata cikin harkokin karuwanci, shigar tufafi da kalaman rashin da'a da kuma yada zantukan batsa ta cikin kafofin sadarwa na zamani na daga cikin laifukan da ake tuhumar murja kunya da aikatawa. Wanda yake ta musanta dukkanin su a gaban kotun al'amarin da ya sanya kotun ta yi umarni a miƙa ta gidan gyaran hali zuwa ranar Talatan nan gabanin ta saurari bukatar neman belin da lauyoyin murja suka gabatar mata. To amma a cikin ƙarshen mako sai kwatsam labari ya bayyana cewa jami'an kula da gyaran halin na Kano sun saki murja kunya, al'amarin da ya tada ƙura a tsakanin al'umma. Sai dai misbahu lawan kofar Nasarawa da ke zaman kakakin hukumar kula da gyaran hali ta Najeriya reshen jihar Kano na cewa
mu ban ba da ita karshen mako, mun ba da ita a ranar Alhamis, wanda ranar Alhamis zai kama 15 ga wata, an kawo ta 13 ga wata a gidanmu ta kwanan 14, 15 ga wata kuma kotun da ta kawo ta nemi tana son ta karba bata, saboda haka muka danka mata. Kaga mu ajiya ce gare mu.
Yanzu menene masaniyar ku dangane da inda murja take?
To mu dai mun ba da ita murja kuma ta tafi misali ko tana gidanta ne ko makamantansu misali, amma da a ce hukunci akai mata to da murja mu muka san cewar ga matsayinta ga inda za mu aje ta.
Wannan lamari dai ya sanya wasu na zargin cewa akwai alamun hannun gwamnati a cikinsa, amma kwamishinan yaɗa labarai na gwamnatin Kano Baba Halilu Danci ya musanta.
Ba shakka tana cikin gidan gyaran hali, amma ana cikin wannan sai kuma waɗansu suka yi petition a wata security agency din, so su kuma suna bincike. Ka'ida ne da wani ana bincike ko wata ko mutum yana cikin gidan hali ko ina a gaice shi ko a neme shi, amma kamar natan ka tana cikin gidan hali ne ba za a iya zuwa kai tsaye su ce mata a basu ita ba, dole sai sun koma ta hannun kotu da tawon ba wai sakin ta aka yi haka ba.
Me matsayar gwamnati game da wannan batu na murja tun da har ma an fara zargin 'yan siyasa wala Allah jami'an gwamnati?
Shi matsayin gwamnati ma saboda kawai dai ta wayar da kan mutane cewa ga abin da ciki, saboda akwai yan hamayya da suke zuwa suke yi wa gwamnati bakin fenti tuna abin na kotu, wannan ba gwamnati a ciki.
Kamar kwamishina na cewa ko misƙalar zargin gwamnati ba ta da sha'awa game da wannan batu na murja.
Gwamnati sha'awar ta shi ne cewa ba ta shiga cikin harkar shari'a ba.
Amma da ta damu da zargin murja kenan.
Wai da ikon da kowace al'umma.
Daga cikin tambayoyin da al'umma ke yi shine ko alkali na iya bada belin wanda ake tuhuma gabanin ya kammala nazarin takardun neman belinsa da lauyoyi suka gabatar ma kotu. Baba Jibo Ibrahim shine kwakakin kotunan Kano.
To wannan shine abin da muke so mu gano, akwai abin da yana da wata madogara da hakan ta faru. Idan akwai madogara ta fuskar shari'a shikenan ya wanke kansa, idan babu to kuma ya sauran mataki kuma ya rage ga yanda ainihin ita wato hukumar dauka da ladabtar da ma'aikatan shari'a za ta gudanar da aikin ta kansa.
Daga karfe 9 na safiyar yau Talatar nan ce zuwa kowane lokaci ake sa ran kotun za ta zauna akan wannan batu, kuma abin jira a gani shine ko murja kunya za ta bayyana a zauren kotun, kuma kila a wannan lokaci ne duniya za ta san makomar wannan beli nata mai cike da rudani. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla an gaida Muhammad Ibrahim Kwari. Masaro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya ƙara sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga muryar ta sake shigowa da cigaban labaran duniya.
A jamhuriyar Nijar, kungiyar alkalan shari'a ta Saman ta mai da martani bayan da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci ta Koldev ya ayyana shirin karɓar wasu takardun binciken almundahana daga hannun mashara'antar ƙasar. Kungiyar ta ce wannan wata alama ce da ke fayyace yunkurin yi wa harkokin shari'a katsalanda. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Da yake jaddada aniyar yaƙi da mahaddama dukiyar ƙasa jim kaɗan bayan bayan wata ganawa da Janar Abdurrahman Chani a fadarsa a yammacin Juma'a 16 ga watan Fabrairu. Shugaban hukumar Kwaldef Colonel Abdulwahid Jibo ya bayyana cewa takardun mafi yawancin kes-kes din da 'yan ƙasa ke jiran ganin an mai da hankali kansu na hannun masharantu. Sai dai a dokance, hukumar ta sa ba ta da hurumin kula da waɗannan takardu. Dalili kenan za su fara duba hanyoyin da za su ba su damar samun sukuni da ikon mayar da waɗannan kes-kes a hannun Kwaldef, ta yadda hukumar za ta gudanar da bincike a kansu. Waɗannan kalamai ba su yi wa ƙungiyar alƙalai ta saman daɗi ba, saboda haka ƙungiyar ta fitar da sanarwa don mayar da martani kan abinda ta kira yunkurin haɗa rikici a tsakanin ɓangaren zartarwa da na shari'a, kamar yadda za a ji daga bakin mai shari'a Musa Muhammadu Jigo a ƙungiyar saman.
Wannan magana ce wadda take idan aka aiwatar da ita tana ɗauke da haɗurra masu yawa dangance da abin da ya shafi ɓangaren shari'a, kuma magana ce wadda take tana da haɗarin ta sa ɓangaren shari'a da ɓangaren zartarwa su galihin juna.
Hasali ma wannan al'amari na kama da yunkurin shiga gonar mashara'anta a ƙasar da aka yi alwashin mutunta yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa, a cewar saman. Mai shari'a Nani Sule Abubakar Sidiku shine mataimakin babban sakataren kungiyar na ƙasa.
Rabuwa tsakanin mulki wanda ake ce masa separation de pouvoir a cikin yanayi na demokarasiya ko kuma yanayi na mulkin doka, shari'a ita kadai take da hurumin da za ta gurfanar da mutum gabanta domin ta tabbatar da cewa laihin da ake tuhuma shiri ya aikata ko bai aikata ba. To cewa da shi shugaban Kwaldef bai yi cewa za su amso dose daga gaban shari'a su zo su mai da wani suto wani ba karamin katsalan nan bane.
Wato kungiyar dai ta umarci 'ya'yanta da su gaggauta ficewa daga hukumar ta Kwaldef don kaucewa ba da gudunmuwa wajen yi wa doka karan tsaye.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To masu sauraro kada dai a shagali, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC din akan mitoci 1622 da kuma 31. Yanzu sai a gyara zama a saurari shirin mu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwarmu da ku a wani sabon shiri na Saka mai wuya. Shugaban gwamnatin mulkin soja na jamhuriyar Nijar Janar Abdulrahman Chiani ya fito fili balo-balo yana zargin shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu da wasu shugabanni na kasashen Afirka ta yamma kan wahalhalun da mutanen Nijar suke fama da shi, wanda kuma ya ce suna yi don su faranta wa ƙasar Faransa. Idan kana sauraron irin kalaman da ke fitowa daga bakin Janar Abdulrahman Chiani a kwanakin nan, za ka gane cewa cece-kucen da ke gudana tsakanin ECOWAS da Nijar a sanadin juyin mulkin watan Yulin shekarar da ta gabata da shi Chiani din ya jagoranta. Fadan ya tashi daga tsakanin ECOWAS da Nijar ya koma fada ne na fatar baki ga dangantakar tsakanin Nijar da Najeriya, duk da cewa ECOWAS hukuma ko kuma kungiya ce da ke da kasashe 15 a cikinta. A duk lokacin da ya samu sarari, Janar Abdulrahman Chiani baya wata-wata wajen fitowa balo-balo yana zargin Najeriya da shugabanta, amma har ya kai yanzu maganganun nashi da Bola Tinubu sun koma kama tsakanin shi da shi ne kawai.
Kun ka ɗauki Tinubu, ribin ya kai Faransa ita ta bashi iko. Bai wakala ga Allah ba ya san ƴan Najeriya su sun ka bashi iko. Sai ya dibi, sai ya gallaza mu Niger, ya bi umurnin Faransa, sa'annan zai samu ya zamna cikin karagashi.
Wannan kalamai suna fitowa a cikin wata hira da aka yi da shi Janar Chiani ne kwanakin ba a Yamai. To mun je ta bakin shi shugaban Niger din. To su ƴan Niger din me suke cewa game da fitar Niger daga ECOWAS?
Sunana Malam Sule Umaru, shugaban ƙungiyar farafula wadda ake cema Forum for Citoyenneté Responsable. Lallai wannan yunkuri abu ne wanda zai kawo ma ƙasashensu matsaloli. Sabili da 'yan kadiba waɗon ƙasashe guda uku, wato duk cikin ƙasa ECOWAS, duk cikin ƙasashen sadiyawo su ne baya ga tattalin arziki, don haka yau su da abaya ɗin su ce sun yi ta cikin wannan haɗin gwiwa da an kai na neman cigaban ƙasashen sadiyawo, wato mai da ƙasashen su baya ne. Idan kadiba waɗannan ƙasashe banda suna sahun baya suna da matsaloli da makwabtansu da dama, idan ka ɗauka musamman Niger. Wato idan ta yi ta sadiyawo bayan can ga matsaloli da ƙasashe kamar su Alje nan Benin da Najeriya kenan sun yanke hulɗa kenan. To su waɗannan ƙasashe Niger, Mali da Burkina ba su da tekun Maliya, ba su iyaka da teku, kenan kaga samun daman fita da kai da kawo da sauran ƙasashe su jin matsala babba.
Haka ne, to maganar fitar Niger da Mali da Burkina Faso daga wannan kungiya ta sai da yawo shine babban batun da wannan shiri na yau zai ci gaba da dubawa kuma ga dandano.
Wanga mataki da aka dauka, ni ga nawa gani wa'anga hukumta na Niger an sa su cikin kuskure ne, saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda. Lahiya lau ita da Faransa, ambassador kin Faransa yana can. Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa, ba su da wani takunkumi da ke gare su. Kina an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure, babban kuskure ne wanga, babban matsala ce muka saka muka sun cikan mu ciki. Kinan wanga sojawan, wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin Nishar bane ba.
Duk dan ta'adda daga Maiduguri sai kebi sun ba mai babu daji zaka shiga ka ce cikin Najeriya babu shi. Wani kai shugaban Najeriya da aka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka, ai zaka kidda ka ce ha Faransa zo ka kai mun rundun soje bakin bodar Niger.
Kuma Najeriya babu wani problem tsakaninmu da Najeriya, presidentin Najeriya presidentin Sadio Yawo ne. Abinda ya yi da sunan Sadio Yawo a matsayin shi na shugaban Sadio Yawo ne ya yi magana, ba a matsayin shi na shugaban abin da Najeriya ba. Tattalin arziki wai ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Niger, daga Najeriya ne ake kawo hatsi, dai wanga daga Najeriya ne ake kawo mana shi.
Yanzu bari mu kutsa cikin muhawarar mu ta yau, wacce wakilinmu na birnin Yamai Sule Mumuni Barma ya shirya mana tsakanin wasu gigan 'yan siyasa guda biyu wanda kowannensu ya taba tsaya har takarar shugaban kasa na Niger din. Ina muku magana Alhaji Tahir Gimba da kuma Intini Kar Alasan. A wannan tattaunawa ta yau, shi Tahir Gimba ya ce ai ECOWAS ko Sadio Yawo ba sa da hurumin cewa za su horar da wata kasa, domin ita Sadio Yawo din nan ai kungiya ce ta haramun wacce wasu tsofaffin shugabannin kasashen Afirka da ta hanyar bindiga suka zo kan mulki suka kafa ta.
Ita Sadio Yawo ke rigani saboda sun ga juyin mulki sun tara a cikin rinda aka kawo ta. Yakubu Gawarci da kanshi na san shi wani nisan ka don milisar ta maya ba da yawa gidan shi. Sadio Yawo ke nan Yakubu Gawarci Lagos an kawo ta inda sun suwa kensa.
Alamun tar da 75.
Shi ma general ne mai juyin mulki. Sai kun ce lieutenant colonel na Niger. Lamizana yana general na wata waltata zan Burkina. Musa Traore yana general
na Mali.
Kiriku na Benin. Wanda ta yi kwanan ne shi ma. Wanda ta yi kwanan ne ya yi mulki shi ma ya hau na Murtani. To an ka diba wa an ka tambaya wani mutane shi ne ake ta yi. Kuma an ka tambaya an ka kawo ECOWAS soji ne suka yi mulki ko ina suna kasuwa ka ta ko ya zai da yake shi a zazzabi.
Amma suna cewa kamar da mu shi ne tsari ne wanda sun riga sun tarar su waɗannan sojoji ba wai ainihin
sojoji su ba abin ba. Ya jima general ne da Togo shi ba uban wanga president da nan. To ina na demokrasiya kin take wa an ka tambaya referendum ina na an ka yi shi an ka ce wane kun kasa al'umma Niger da mu Burkina da waye za a shiga ECOWAS ko za a kawo ECOWAS da sunan ba. To abin da ya samu fifu da mu soji su masu gaji sun kasa kasa da uku kuma soji masu gaki uku su gusu gusu su yi da mu za mu planning da tattalin arziki na gaskiya. Yaushe baka san inda aka buga kudin ka ba, baka san inda aka zancen shin sai dai wayen ka ji ba faransanci community economic des etats de l'afrique de l'ouest. To ina economy shi ni an ka yi da tattalin arziki shekara 50 ba daya ba.
Amma har yanzu ayyukan kasashen nan ba su fita daga UMA ba da ke kula da harkokin
su. Saurara tana zuwa dole kuma ta zo don in ba ka da yanci kana da mota baka da abin volokinta ya yi ne bai ba ka sha mota ne baka da birkinta baka da ko biya gane kana jan dalar mota daga kana zaure ba zai yi ba. Kuma in zamu mun samu hidda kanmu Allah ya hidda kanmu ci wannan matsayin da muke ciki tsangin da muke ciki shekara 50 fasika an yi kusan 50 ne ECOWAS ƴan Niger da ƴan Najeriya ba mai raba su.
President Intini Kar, wannan mataki ya kake ganin wani irin ci gaba zai samar ko kuma koma baya?
wallahi ni dai ci gaban da zai kawo wa fisibilai ban gan shi ba me na ga koma bayan da zai kawo saboda menene koma bayan da zai kawo na farko dai kaga waɗannan kasashen Mali Niger da Burkina Faso Mali kannan mu ne Burkina Faso kannan mu ne Najeriya kannan mu ne saboda in ka diba duka al'umma guda ce har da su Cote d'Ivoire da sauransu duka al'umma guda ce dukan mu 'yan Afrika ne kuma ce ni kai duk kokowa wanga shugabannin na kasa guda uku soja hanga da suka amshe mulki da karhi da suka zo dukan su cewa suka yi Afrika ko kuma da suke ta Afrika har suna alfahari da Thomas Sankara suna alfahari da Kadafi suna alfahari da Lumumba a duk in suka diba wanga hitan na sai da yawo sun ci amana waɗannan mutanen ne kuma sun ci amana waɗanda suka kirkira sai da yawo saboda waɗanda suka kirkira sai da yawo da suka yi shi dogon nazari ne suka yi na hada kanon Afrika
amma kuma yana magana su samu yancin kai hujjar da aka bada kenan
samar da yancin kai ita Najeriya ta samu mulkin mallaka France ce France an kore ta daga nan ko an kore France shike duka muka zo muka yi kuwa labusannin an kore France France ta tayyata kuma dan France ta tayyata sai mu komo mu tsakanin mu ci juna di ba illar da zai kawo wannan abu na fada ma waɗanga kasashe guda uku in ba su da kowa cikin kasashen nan saura da suka yi saura cikin sai da yawo kasa 12 watakila akwai ɗan Nijar ba ka rasa dai miliyan 4 cikin waɗannan kasashe shi Tahiru Najeriya ya ce a ɗan Nijar su dawo su zo su dauki katar da shi zuwa Tahiru Gimba mai makan adalci kuma Najeriya babu wani problem tsakanin mu da Najeriya Najeriya presidentin sai da yawo ne abun da yayi da sunan sai da yawo kuna tunani lokacin iso da aka yi kudeta na Mali inda ce nika yana president an exercise ne sai da ya tashi dauki mataki ka gani mutane duka suka yi wuta amma sauran kasashe sai suka kotumta mu al'ummar su da a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yayi magana ba a matsayin shi na shugaban abin da Najeriya ba illa da wanga abu zai kawo mana kaga na farko dai kasashen nan mutanen namu ba za su ji dadin zama cikin su ba sai an sake tsari kafin wannan ta sai da yawo ita take ba mu incin mu tai ko ina yanzu babu zancen ta
a matakin sai nan da shekara guda ne zai fara aiki
to mun ji Allah bai matakin nan mu na fata
haka ba
zo mu da aiki ya gido gani
mu ba mu fata wannan matakin yayi tasiri saboda ni ce ma mataki ne wanda ba a yi nazarin shi ba di ba yanzu in ka dauka mun yarda wanga AAS da aka yi kasashe guda uku wanga kungiya ta ayi yaki da ta'addanci ce ba ta da wani amfani illa yaki da ta'addanci shikenan babu wani tattalin arziki da ta za ta samu tattalin arziki wai ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Niger daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanga daga Najeriya ne ake ka mani shi ko ba mu masara ba mu yanzu frontier kin mu da Benin wannan da aka like ka san ɗan Niger nawa suka yi asara ka san ɗan Niger nawa suka talauke ka san kai akwai ɗan Niger da suka yi command kin kaya sun ma yayi kasan kuma nan banka ta durkusar da su ta amshe musu gidajensu kuma wai togo mu daga togo za a dauko mana abinci sai an biyo burkina kannan a iso wajenmu to di ba wanga mataki da aka dauka ni ga nawa gani wa'anga hukunta na Nijar an sa su cikin kuskure ne saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda lahiya lau ita da faransa ambasadar kin faransa yana can e kaf sahel ta shekaran jiya da muka kora nan su da Mali jiya ne ko shekaran jiya ne suna sallah ana ta kuwa e kaf sahel Nijar ta kore ta Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi da ke gare su mu ne ke da takunkumi kuma waɗanga kasashe duka Mali ta ɗauki alƙawarin za ta yi zaɓuɓɓuka lokaci ya kai na zaɓuɓɓuka ba su yi ba Burkina lokaci ya kai bai san sabka to mu Niger ko lokaci ba mu hidda ba na transition kenan an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure babban kuskure ne wanga babban matsala ce muka sun ci kanmu ciki kenan wanga sojawan wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin Niger ba ne ba
president Tahir Gimba maganar nan ta sai da yawo akwai gyara kuku a bakin alƙalam ya riga ya bushe
an yanke rago ya kwanta
ba zai yi ya ce amma ragon nan ya tashi
ba fita cikin sai da yawo shine alheri ga kasar mu, shine alheri ga kasashen ganan mu.
Kuma babu wata maganar gyara,
babu abin da yanzu abin da region za a yi ga IOS, ga ECOWAS, ga IOS, ga sai da yawo a tattauna gyare-gyaren da za mu yi na hawan boda wanga in ka shigo waje na, ga abin da za a yi, ga abin da za a yi daidai wa daidai, ruwa saki daidai, ruwa daidai saki. In ka bani visa ya sa maka visa, in babu visa mu yi shaka
na ana cewa kasashen nan na AS su ne mafi talauci a duka gaba ɗaya kasashen
hadin mulkiya ke ake fadi. Babu wanda kai dan Najeriya yau musibar talauci babu shi, saboda siyasar da shugaban kasar nasu sabon ya sa ya hidda talabi ga man fetur, ya hidda wane ne, hidda wane ne, ba kare albashi kowa ya san gina ramun aiki yana fita abinda turuwa ta aji a dafa a dafa a ci kenan. Alheri gare mu in muna son gobe mu shiga cikin kasashe masu wani haske na duniya, dole hidda mu, kuma dole mu haɗa ƙarfin mu. Ba wai zancen ya ji dan wani alasa ya ce a IS da an ga tabbar da ta'addanci,
yaki da
ta'addanci Najeriya, ta'addanci ya mamaye Najeriya, duk arewa Najeriya babu inda zaka ta kai noma yanzu, babu mai gonan gatta, ba gumuwa, babu inda zaka ta kai kiwo, babu inda zaka ta kai noma Najeriya, arewacin Najeriya. Arewacin Najeriya kuma state 20 ne bis 36, kenan ya yi ƙarfin rabin ƙasa. Duk ɗan ta'addan daga Maiduguri sai Kebbi sun mamaye, babu dajin zaka shiga ka ce cikin Najeriya, babu shi. Wani kai shugaban Najeriya da aka ɗauka ka tsaya ka kula da ƙasar ka, sai zaka hiddanta zaka ce ha Faransa so ka kai mu rinon soje bakin bodar Niger ka tattale ni ɗan ta'ada, kuma daga Najeriya suka sakuwa, kowa ya sani daga Sokoto dajin ƙauye suka zuwa da mashin su biyo ta dogon dutse a biyo ta hilinge da shi mali.
A can dama akwai rundunar haɗin gwiwa Niger, Najeriya, Chad da Cameroon
ta aikin da ta yi. Sojojin Nijar har gobe suna ga kula da bodar Nijar da Najeriya.
Madalla, to bari mu ja burki a nan sai Allah ya kai mu rana wa tewu, mu zo mu ci gaba. Idan Allah ya kai mu rana wa tewu, daga cikin abubuwan da za mu duba har da cewa shin tsakanin Niger da Najeriya wace ƙasa ce ta fi ɗanɗana kudarta a sanadin wannan takunkumi da rufe kan iyakoki da ke tsakanin waɗannan ƙasashen biyu. Yanzu kuma muna son mu gode wasu baƙi namu, Alhaji Tahiru Gimba da Intini Kar Alhassan da kuma musamman shi wakilin namu Suleiman Muni Barma da ya haɗa mu da wannan muhawara. A madadinsu, Aliyu Mustapha Sakwato ne a Washington. Mun bar ku lafiya.
Madalla, da haka kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe a shirin wato labarai a takaice.
To a takaice, sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza, yayin da ma'aikatar lafiya ta Gaza da ke ƙarƙashin ikon Hamas ta ce adadin Falasɗinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000. Sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari a Khan Yunis a jiya Litinin, wato birni mafi girma a kudancin Gaza, yayin da ƙasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki a birnin Rafa da ke kusa, inda Falasɗinawa miliyan 1,500 suka fake. A kan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin, bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen, a cewar rundunar sojan Amurka. Tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami a kan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba, ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza.
To baki ɗaya anan muka kawo ga ƙarshen shirin na wannan lokacin. A madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin ta karanto labaran duniya, sai editar mu ta wannan zangon Grace Alheri Abdu, da Dadi Balawai da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Kelvin. Hawa Sharif ke muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai an jima.
à vous. Merci de nous rejoindre sur VO Afrique, émettant de Washington. Jacques Aristide pour vous accompagner dans le monde aujourd'hui, en ce mardi 19 mars 2024, à la une de l'actualité ce matin. En RD Congo, le journaliste